ma yafadu bihi al-nar, da abin da ake magana da shi a ƴan wuta, wannan kuma labarin da ake magana da ake da su ala wajhi takri, abu safis ka ta kwankwasa dan a cinkusa musu bakin ciki, wato bid da kuma gatse a tara musu gajiya idan suka rufi maladili lokacin da suka tabbata a cikin gidajensu. In an gama hisabi ɗan wuta an dura su a wuta, ya aljanna sun shiga aljanna, a wutan kowa ya kama nasa gidan, to kowa ya tabbata yanzu nan ne gidansa matabbaci. To a nan wani lokacin za su ce an kadawa janna ma adna rabbuna haqqan, tabbas ɗan aljanna ne za su wada wannan magana. Mu abinda ubangijinmu ya mana alkawari cewa in mun shiga in mun yi masa biyayya zai samu aljanna, idan ya samu aljanna kuma za a ba mu kaza da kaza da kaza da kaza da kayan ni'ima, duka wa'annan mun same su gaskiya ne. An anan tana wato kinan ƙara bayani ne, an anan mufassara ce lil qawli al mahzu, akwai maganan da aka riga aka shafe, to tana yin tafsirin wannan, tana ba da bayanin wannan. Ai wa kad kuma lit tahqiqi, saboda tabbatar sai kad an kad wajadna, tabbas hakika lalle mun samu abinda wato kinan Allah ya muna alkawari. Kad wajadna ma adana rabbuna hakan, abinda ubangijinmu ya muna alkawari mun same shi gaskiya, mu yan aljanna alkawarin mu Allah ya cika mana. Kufa yan wuta, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum hakan, kuma kun samu abinda ubangijinku ya muka alkawari gaskiya ne? A cikin wuta akwai kunamai, akwai macizai, akwai bakin ciki, wuta tana kona zuciya, tana yaga fata, tana duk waɗannan abubuwan da aka tafada mana a cikin alkawari, a cikin alkur'ani, kuma kun same shi gaskiya ne? Qalu na'am, sai su yi kwarai haka ne, haka ne, kama akbar ta'ala fi surati saffati, hakan nan ya tabbata kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin suratul saffati ya bada labari, anil ladhi kana lahu karinun minal kuffari, mutumin da yake da dangane da mutumin da yake da wani abokinsa na kusa da shi a cikin kafirai, ga mu'mini ga kafiri akwai mutunci a tsakaninsu saboda wani dalili, ko yawa, to shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa mu'minin fa abtala, sai ya leka yana cikin aljanna, sai ya leka cikin wuta, fara'ahu fi sawa'il jahim, sai ya gaishi wato kenan a cikin bakin wutan jahannama. A cikin dan aljanna akwai wanda suka yi mutunci da shi a duniya a cikin kafirai, yanzu yana aljanna sai ce ah wurin leka an gawa ne, tunda ba musulmi bane, da ya leka sai ya gaishi a cikin wato kenan bakin duhun wutan jahim. Qala, sai yace masa tallahi in kunta in kita la tirji, na rantsa da Allah ya kira shi, wani kai ne yanzu a cikin wannan yanayi? Eh wallahi, ai kai kusa ku ka halakar da ni, domin kana wasu bayanan naka sai kaman kuma kuna da wata yar gaskiyar ku, sai ga kaman dan yadda, in kita la tirji wallahi ni ma kai kusa ka halakar da ni, wala la ni'matu rabbi, inda ba dan Allah madaukakin sarki yayi min ni'ima ba, wallahi la kuntu minal muhdarina, da ina cikin wanda za a halarto da su a wannan gurin da kake ciki. Afa ba na hannu bi mayyitina, yanzu mu ba mu kasance matattu ba, illa matattun al'ula, sai mutuwar mu wato wanda yake ta farko, wa ma na hannu bi mu'adhimina, cewa mu ba za a yi mana azaba ba, da ba haka muke itikadi a cikin lokacin da muke duniya ba, ayin kira alaihi maqalatuhu, shi yana cewa kai ka manta lokacin da kake cewa afa ma na hanu bi mayyitin, aiwa ana ma'ana ai mu ba da mu mutu ba, sai mutuwar mu da aka kaddara mana wato kenan ta farko, sannan mu ba da mu shiga cikin azaba ba, kana ganin cewa kafircin kun nan zai fitar da ku, ku ne akan gaskiya, ku ne za ku yi kaza kaza, gashi yanzu yana maimaita masa waccan magana da ya yi ta a duniya, allati yaqulu fi dunya, wannan magana da yake yi, wa yaqra'uhu, kuma yana kwankwasan sa bima sara ilaihi min al'azabi, saboda abin da ya koma ya zama karshen rayuwarsa kenan cikin azaba, wal nikal, da mari kala kala ta ko ina a daddaure da angalala, wa kadhalika taqra'uhum al mala'ika, bayan mu'minai sun kira ƴan wuta sun tabbatar musu da cewa ƴan wuta su suke kan kuskure, sun yi musu gatsai, sun yi masa ba'a, sun gaya musu magana ta cinkusawa, to mala'iku kuma za su musu, mala'iku kuma za su kace musu, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibuna, ga kuwa cikin wuta ko eh, to wannan fa ita ce wutar da kuke karyata wannan. A lokacin da kuke zaune a duniya, mu'minai suna tsoron Allah, suna kwana, suna sallah, suna azumi, suna zakka, suna haji, suna kaza, suna kaza, suna kaza, ko kuma a lokacin ba ku yadda da wannan ba, kuna ce ba wani abin nan, in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar, ba ku kike fada ba, to ita wannan da kuke karanta wannan, afa sihirun hadha am antum la tusirun, wannan ma sihiri ne, ko dai ku da ba ku gane ba, ko ku da ba ku gani. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da abu sai su ce sihiri, in ya aiwatar da abu na mu'jiza sai su ce sihiri, in ya aiwatar da abu na mu'jiza sai su ce wani sihiri ne, don haka suke ce masa sahir, duk da cewa aqidar su da zuciyar su ba ta yadda cewa annabi yana sihiri ba, amma saboda bakantawa sai a ce masa sihiri ne, wani lokaci ma a ce masa kazzab, duk da zuciyar su da aqidar su ta yadda cewa ba su taba jin ƙarya a bakin sa ba, ko da sau ɗaya tun yana da ƙaramin yaro, wani lokaci sai majanun mahaukaci ne, duk da cewa aqidar su ta cikin zuciyar su ta yadda cewa shi ba mahaukaci bane, mutum ne mai hankali kuma ya san abin da yake, amma duk da haka in ya faɗa ba za su yadda ba, sai su ce wato kiran sihiri ne. To yanzu wannan ma sihiri ne, yanzu kuna cikin wuta ga ta kun ganta tana kona ku, shi din ma ƙarya ne, shi din ma kaza ne, eh islaha da haka mala'iku za su ce musu to ku shiga ciki, wannan fa maganar da mala'iku ne suke gaya musu, ku shige ta fazwiru aw la tazwiru sawa'un alaikum, yanzu wuta za ku shiga, da haka ku shiga dole, in kun ga dama ku yi hakuri da zaman wuta, in kun ga dama kar ku yi hakuri da zaman wuta, ku yi abin da za ku iya, ko yawa kage da ce sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna malama min mahisin, in mun ga dama daidai ne mu yi raki mu yi ta iho a wuta muna kururuwa, in mun ga dama mu daure duhura wutar da za a yi kar kowa ya tari a cikin mu duk za su yi, to ko ma menene ya faru ba mu da yadda mafita a cikin arkar gidan wutar nan gaba daya. To haka mala'iku kuma za su tabbata musu cewa izbiru ala tizu sawa'un alaikum, ko ku daure ko kar ku daure duka daya a gare ku, inna ma tuzuna ma kuntum ta'maluna, lalle abin da ku kasance kuna aiwatarwa dinnan da shine ake sakanta muku, da shi aka sakanta muku. Wakazalika qara'a rasul sallallahu alaihi wa sallam, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai magana da zai faɗa musu wato kenan ta kwankwasa, ko ya taba yin magana ta kwankwasa a qatlal qalib yawm badr, qatlal qalib yawm badr, bayan an yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'adar sa baya ganin gawa face sai ya rufa da tasiri, ko ta musulmi ko ba ta musulmi ba, bayan kafirai sun tafi mutanen makka da aka kashe, annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an sitirta musulmi dan kadan da aka kashe sai sa ka dinga diban gawar su ana zuba a cikin rijiya, wata rijiya ita ce ake cewa takalib, bayan an zuba su a ciki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a kansu sai ya kira su yace ya wane ya wane ya wane ya Abu Jahil ya Mugira bin wane ne bin Shuba ya Abu Lahab ya Walid dan Mugira ya Utba bin Rabi'a ya Shayba bin Rabi'a ya Walid bin Utba, ya dinga kiran su sunan su daya daya daya, sai ya ce musu qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan, abinda Allah ya mana alƙawari ya mun same shi ya tabbata, domin Allah ya ce sayuhuzamul jam'u wa yuwalluna dubur, ka rabu da su kwanan za su hada gangami amma za su tsere a guje za a gama, to gashi ya ma haka ta faru, duk da haka sai yace mana bal sa'atu mawiduhum wa sa'atu adha wa amra, kar ma ka damu da wannan, wannan ma dan karami ne dan kun ci nasara akan su a yakin Badar, a tashin alkiyama ita ce ranar da muka musu alƙawarin da za su ga bala'i, kuma ita ce adha tafi bala'i wa amar ita tafi tsananin daci, dan haka tun yanzu mu mun ga abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar mai mana alƙawari ya tabbata gaskiya, an ce wanda daga cikin sahabbai yake musu ya rasulullahi atukallimuhum wa qad jifu da aka yi magana da su alhali sun zama mushe, sai ya ce masa wallahi baka fi su jin abinda ni nake, baka fi su jin abinda nake fada ba yanzu. Mana su ma suna ji, suna ji abinda nake fada. Wasu ruwayoyi suka nuna cewa an dawo musu da rayukansu a lokacin dan su ji maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu na kwankwasa a wannan lokacin, don haka sun ji wannan magana. Har ma aiki ta inda za su rasa ansa za su ce inna ka rida da takwa. To kaga abu da zai faru kenan. Saboda haka qalu na'am, sai Allah madaukakin sarki ya ce fa azzana mu'azzinun bainahum, mai shela zai yi shela a tsakaninsu, mai shela zai shela a tsakaninsu, ai a alamu mu'allimun wanada, wani mai shela mai sanarwa mai ilani zai yi ilani a tsakaninsu, wanada munadin mai kira zai yi kira. Wasu malaman tafsiri suka ce mala'ika ne Allah madaukakin sarki zai tsaya shela a tsakanin mutane a wannan lokacin. Wasu suka ce Allah madaukakin sarki ne da kansa zai yi kira, ko kuma Allah madaukakin sarki zai isa duk wanda ya ga dawa cikin halittunsa wanda ba ma mutane ba, ba kuma mala'ikun ba, su yi kira. To ala ayyi halin za a yi kira a tsakanin yan wuta da yan aljanna, kiran da za a yi shine za a ce la'anatullahi 'alal zalimin, Allah madaukakin sarki ya tsine wa azzalime, ko kuma tsinuwar Allah madaukakin sarki ta tabbata akan azzalimi, ma'ana duk wani azzalimi tsinuwar Allah madaukakin sarki wato kenan ta tabbata a gare shi. Ai musa karruhum alaihim summa wasafhum biqoulihi, ai ma'ana nan Allah madaukakin sarki ya kwakwashe su, ya nuna cewa kuma matabbacin su guri ne na la'anar Allah madaukakin sarki, la'anatullahi ala zalimina. Anan Qur'ani yana jaddada wucewa zalunci matsala ne, la'anatullahi ala zalimina, in simple term Allah madaukakin sarki la'anarsa tana kan azzalimi. Wani lokaci ai an kawo ayoyi irin waɗannan masu narko, sai muka dauke su mu kai su nesa, ko kan shugaban kasa, ko kan gwamna, ko wani director general, ko wani principal, ko wani babban shugaba da sauransu, ko wani babban mai kuɗi, ko wani babban abin, a'a sai mutum kuɗe abin daga barin mu alhali kuma mu kanmu. Saboda ai kowa da Allah ai nasa amanin ne yake kai shi aljanna, ko ba haka ba? Yawa wutar da ruwan da yake ka shine ruwan sama da yake ka shine ruwa kai a gare ka. Idan wani mutum ya saci trillion 70 ya je ya halaka a dalilinsa, kai sai ka saci naira 70 sai ka halaka a dalilin, bai bambancin ku, kowa ya halaka. Idan dai naira 70 za ta yi dalilin ka shiga wuta, trillion 70 za ta yi dalilin wani ya shiga wuta, amma duk dai kun shiga din, menene bambanci ka? To saboda haka ya kamata mu nazari akan wannan duk a rayuwa, ko tsakaninka da abokane, ko tsakaninka da yan kasuwa, ko tsakaninka da yayaye, ko da iyaye, ko da waye, akan ko menene, akan harkar gona ne, akan harkar kasuwa ne, akan harkar makaranta ne, akan harkar gida ne, makwabci da makwabci, tsakanin katanga da katanga, ko tsakanin gona da gona, da zai sauran su, ya zama baka yi zalunci ba, to shine ka kubuta. In ba haka ba ayar sai ta hau kan mutum. Wata rana Tawus bin Kaisar ya je fadan khalifa, ɗaya daga cikin khalifatul Umawi, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, da ya je ya same shi ya ce ya amiral mu'minina, ya ce ya kai sarkin mu'minai, ka ji tsoron ranar da za a yi shela. Ya ce a wace rana ce kuma za a yi shela? Sai karanta masa wannan ayan wa azzana mu'azzinun bainahum, mai shela zai shela tsakanin su, ce Allah la'anatullahi, la'anatullahi ala zalimina, la'anar Allah ta tabbata akan azzalimi. Hisham kuma khalifa ne, sarki ne na mu'minan duk duniya gaba daya a wannan lokacin, yana karanta masa wannan aya din, sai fadi su ma khalifa, sai fadi su ma, saboda ai shi ya san ma'anar ayar, tunda tsuntsun balarabe ne, bakureshi ne, bakureshi ne, ya san ma'anar, dan haka taki sai ya fara bari akan kujera sai ya suma. Shi kuma wannan malami Tawus bin Kaisan sai ya ce wannan furgicin duniya kenan saboda kaji ayan alqur'ani ya kake tsammani in ran da aka je lahira ka ganta kuru-kuru sannan sai fice tafiyar sa a fada sai fice tafafin sa to kaga wanda suke fahimtar ayan alqur'ani kenan yanda jikin su yake 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 amsawa ta kace irin minhu juluduhum ko yawa fatar su da jikin su yakan amsa to daga ko menene ka zalunta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaku zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ku ji tsoron zalunci zan zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama duhu ne ranar tashin alkiyama to kaga za a ce la'anatullahi alal zalimina Allah barkatu sarki kiyaye mu saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya sifata su da cewa su wane ne az-zalimina dinnan sai yace allazina yasuduna an sabilillahi wa yabguna ha'i wajan wanda suke kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin sarki kuma burin su da manufar su shine hanyar Allah ta zama takarkace hanyar Allah ta zama takarkace wanda suke kange mutane ga barin hanyar Allah ba'anan wannan shine a zamanin da suna hana mutane musulunta kaga sun kange suna son musulunci zama ya samu matsala sun kange mutane ga barin hanyar Allah a wannan zamani namu shine duk abin da zaka yi ka dauki hankalin musulmi ya bar hanyar addini yanzu shikenan ka shiga cikin wannan duk abin da zaka yi ka dauki hankalin musulmi ka hana su zuwa sallah ko ka hana su wani karatu na alqur'ani ko ka hana su wani aiki na alkhairi da musulunci ya umurni a yi shi a matsayin ka na shugaba ko a matsayin ka na dan kasuwa ko a matsayin ka na mai kudi ko mai wata fawa karama a kan su sawa'u yan kadan ne ko masu yawa ne gwargwadon yawan su ko karancin su shine wato kenan gwargwadon naka sannan in ka hana mutane musulmi aiwatar da addini to yanzu kana son addinin musulunci ya zama karkatacce kenan waye buna ha iwajan to duk wanda ya bada gudumawa a cikin wannan gurgudan gudumawan sa da bayar gurgudan matsalar da zai fuskanta da shi ranan ta zai fuskanci ta ranan tashin alkiyama ba sai lalle kafiran makka da suka hana shiga musulunci ba a wancan lokacin ba ka gani ko bil akhirati hum kafirun ko hum bil akhirati kafiruna su lalle tabbas sun kafirta da gidan lahira hum bil ka'illahi fid daril akhira kafiruna a gidan bakanin su a gidan sun kafirce za a hadu da Allah ranan tashin alkiyama ai jahiduna suna musun ba za a yi tashin alkiyama ba mukazzibuna suna masu karyatawa bi zalika da wancananka da haka la yusaddiquna hu bas ma gaskata ba wala yu'minuna bi bas ma imani ranan tashin alkiyama bali haza saboda wannan ne Allah madaukakin sarki ya sa su a cikin wannan fasal tunda ba su yarda da ranar lahira ba ba su ma gaskata ta ba ba su yi imani da ita ba to kaga la yubaluna bima ya'tun duk abin da zai zo musu min munkarin na mummunan aiki min alqawli ko magana ko al'amali ko aiki to su wannan ba su damu da shi ba la'annahum la yakafuna hisaban alaihi saboda ba sa tsammanin wani hisabi balle tana ma su ji tsoron hisabi din wala ikaban ba sa jin tsoron za a yi musu wata azaba wato kidan a cikin ranar lahira akan wannan labarin fam sharrun nas su ne wato kidan mafi sharrin mutane a kwalan a wajen maganganu wa amalan da kuma wato kidan ayyuka wato abin nufi shine su wa'ancan na farkon da ayan ta sauka a kansu ba su ma yarda akwai lahirar ba ba su ma yarda akwai hisabi ba ba su ma yarda akwai abin ba don haka shi sa suke abin da suka ga dama na shiririta don haka za su fuskanci wannan matsala to ma abinda zai baka mamaki shine to mutumin da shi kuma ya yarda da Allah din ya yarda da ranar lahira ya yarda akwai wuta da ake aljanna har yanzu ya yarda da hisabi ya yarda da duk waɗannan abubuwa din amma kuma akan abubuwa na addini sai yana kange musulmi to kaga fa shi matsalar sa wato zata zama ninki kenan ko baka bane zata zama ninki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa da gare da matan sa yana sa annabi mayati min kunna bi fashatin ko mubayyinatin ya da Allah al azab ya matan annabi fa qur'ani yake musu magana ya ku matan annabi a matsayin ku na matan annabi kuna kusa da shi ku fi kowa sanin addini in dai ku ta kuskure sai saban Allah to ya da Allah al azab za a ninka mata azaba za a ninka mata azaba amma ta aiki alkhairi za a dinka mata lada yanzu mutanen makka in sun yi sallah daya Allah madaukakin sarki zai ninka musu sallah, zai ninka musu sallah sama da sau 500 sama da inda mu zamu yi a nan gurin, saboda matsayin gurin da abin da sanan ku in sun yi zulubi daya aka za a ninka musu shi ma ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin. To yanzu kai kafir ya ce bai yadda da ranar lahira ba, bai imani da ita ba, don haka yayi abubuwan da za su kawo matsala a addinin musulunci. Kaga shi dama bai da halal ne, kuda ne baka da haram, amma kai da kake musulmi kuma ka yadda da wayannan abubuwa din, aka zo wani matsayin da ka zo kake kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin sarki, to ka kake sun kafkai dubul ne akan wancan. Allah madaukakin sarki yake da mutum jama'a nan.
Wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bi simihim أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلك أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
الله بركه يسلك يا شباب بينهما حجاب. To yanzu an bana an yi abin nan, ba mu hikayar yan aljanna sun tafi aljanna, amma mu hikayar yan wuta sun tafi wuta. To a tsakaninsu kuma akwai shamaki. Shamaki shine suwar din kenan, ko fadrai babainahum bi suwar. Allah zai sanya wata katanga ta zama ta shiga tsakani yan wuta da yan aljanna. To yanzu ga yan aljanna a nan gefen hannun dama, ga yan wuta a nan gefen hannun hagu, na can lahira kenan. Sannan kuma a tsakanin su akwai hijabi, shine wato kenan abin na hijabi sakamakon shamaki tsakanin su. Wa alal arafi rijalun, sannan akwai wasu mutane kuma wato kenan akan tozan la arafi nan. Kaga bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wancan, ya ambaci yan wuta, ya ambaci yan aljanna, ya ambaci wutar da aljannar, to sai ya ambaci wayannan mutanen. Alal arafi rijalun, akwai wasu mazaje akan wato kenan tozan la arafi, su kuma ya'rifuna kullan, sun san kowanne bisi mahun da alamarsa, sun san kowanne wato kenan da alama, sun san yan aljanna da alaman su, sun san yan wuta wato ke sunan su da alaman su. Akwai yanda za su gane yan wuta, akwai yanda za su gane su, suna kan tudun wato kenan la arafi. Ya'rifuna kullan bisi mahun, dan haka Allah madaukakin sarki ya ba su dama. Wanadu ashabal jannati, sai su kira yan aljanna su ce musu salamun alaikum, salamun alaikum, an din tafsiriya ce salamun alaikum. Sun san ga yan aljanna suna kan tudu gangare nan wuta nan bangaren kuma aljanna, sun san ga yan aljanna suna wadaka ce ga assalamu alaikum, assalamu alaikum, suna gaggaishe su. Lamar kuluha, ba su shiga cikin wannan aljanna din ba wahum yadmuna, amma suna tsammanin za su shiga. Basu shiga wai da su rufe absarum, in an karkatar da gannan su luka asabin nari bangaren yan wuta, ko sun kalli yan wuta, sai su ya ubangiji muna roƙanka la taj'alna ma al-qawmi zalimina, karka sanya mu tare da mutane wanda suke azzalimi, ma'ana wanda suka zalunci kansu. To anan fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa hudura bainahum bi suwarin din nan, ai ala arafi minan bainahuma hijabun, ai shine kamar da muka faɗa wannan katangar ne da Allah yake cewa fadriba bainahum bi suwarin lahu babun batinuhu fihi rahama wa zahiruhu min imalihi al azab, shine wato kiran a arab din da ake magana, kowane bahaushe ya san inda ake cewa to zalla arafi, ko kuma ana kiran sa tudun a arafi, wanda Allah wadda suke faɗa wa arafi rijalu. Sannan shi wannan la'arafin akwai maganganu da malamai suka ta yi a kansa kaca-kaca, ko sun ce katanga ne, ko sun ce fili ne tsakanin wata da aljanna, ko suka ce a tudun ya shi ne. Ala ayyi halin, ko ma menene guri ne wanda yake tsakanin wata da aljanna, su wayannan yan wuta suna cikin wuta, su wayannan yan aljanna suna aljanna, su kuma suna tsakani, riga tsakani kenan, ko kaza su ba su shiga nan ba, su wane ne masu zama a nan gurin nan? Ma malabai sun yi bayani kata-kata a kansa, wasu suka ce su ne wanda aikinsu na alkhairi da na shari'a daidai, inda aikin su na alkhairi yayin rinjaye za su tafi aljanna to bai rinjaye ba inda aikin su na sharri yayin rinjaye za su futa ba su futa to bai rinjaye ba da haka sun ga sun tsaya la sharqiya wala garbiya saboda haka suna a wannan gurin wanda suka ce a mutane ne wanda suke suna aikin alkhairi amma kuma suna saban ubangiji ta wata hanya mai yawa da haka shi yasa aikin alkhairin su ba zai bari a kai su wuta ba saban ubangijin su ba zai bari a kai su aljanna ba saboda za dakatar da su a wannan matsayin wasu suka ce a mutane ne wanda yake suna zuwa jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma tare da sauran mu'minai suna zuwa ayyukan alkhairi amma a bisa saba wa iyayensu don haka jihadin da suke yi da aikin da suke na alkhairi yayi warantin su tafi aljanna amma saba wa iyaye da suke yi shi kuma yayi warantin su tafi wuta don haka sai aka samu equilibrium tsakanin wannan da nan gurin da haka ba za su shiga nan ba wato kenan ba za su shiga nan ba to akwai maganganu da yawa wato kenan aka su dangane da wannan to ala ayi halin ko ma su wane ne ne nasara ta farko shine ba su shiga wuta ba don lahira na yadda take da birkici a ce ai yanzu an gama baka shiga wuta ba ai wannan ma ba karamin nasara bane Allah ji ga al'amai salin jiyo yace ya ko akan dakali zan zauna to kaga koda dakalin suka samu akalla dai ba su shiga wuta ba lam yarkuluha wa hum yatmun sannan Allah madaukakin sarki ya sa sun gane yan aljanna ya sa sun gane yan wuta da haka suna sha'awar shiga aljannar amma ba wasu damar shiga ba amma suna dan gaggaisawa da su assalamu alaikum ya alamura kaza 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 da sauransu in sun ga yan wuta kuma nan ma sai su rika roƙon Allah madaukakin sarki suna neman ta'awuzi a wancan lokacin kaga kenan ashe addu'a har ala lillahira tana amfani ya ubangijinmu kaga sanya mu tare da wayannan mutane wanda suke azzalimai don haka sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye su wa za su rufa da absarun tilka ashabun nari قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تم جمالا
ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
الله مرحبين بلك نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ɗan mutanen da suke toga Allah arafin nan wanda suke ko kan katangar Allah arafi ko kan tudun rairayin Allah arafi za su kira mutanen da suka san su da alamunsu a cikin ƴan wuta kenan za su leka su ga ƴan wuta za su gane su da alamunsu menene alamun ƴan wuta shine fuskar su ta yi baki kirin da haka kalu za su rika ce musu magana an kun jama'u abinda kuka tara a duniya bai tsinana muku komai ba wa ma kuntum tastagiruna abu da kuke girman kai a kansa bai tsinana muku komai ba dukiya da kuka tara bata tsinana muku komai ba girman kai da kuke nuna isa da kafafa ku ne kaza duk wannan kun ga bai tsinana muku komai ba suna musu fada suna musu wazi kaga wannan ma ka lura shi ma kwankwasa ne kamar yadda muka karanta nau'in kwankwasa a baya wanda su ƴan aljanna za su yi ƴan wuta da wanda mala'iku za su musu irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kafiran makka har za su yi su a haula allazina samtum wayannan ƴan aljanna nan ga suna cikin aljanna su ne kuke rantsuwa cewa la yanaluhum allahu bi rahmatin Allah ba zai riskar da su da rahamansa ba wayannan saboda ai shi su ƴan aljanna a duniya wayannan tunda mustagbirun ne su suke da komai da komai a hannunsu dukiya a hannunsu yake mulki a hannunsu yake abubuwa a hannunsu yake suna ganin wayannan din walakantattu ne suna ganin kaga in sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai to muna so mu yi magana da kai amma ya kamata wayannan su tashi ya za a ce za mu zauna majalisi daya tare da kai ga irin su Miqdad bin al-Aswad irin su Ammar ibn Yasir irin su Bilal bin Rabi'a irin su Wadid bin Walid duk wayannan a ce su ne za su zauna a gurinka kuma mu ma mu zo mu zauna tare da kai in ka kore su mu za mu roƙa zama bai kamata mu zauna tare da kai tare da su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayya su musulunta sai zuciyarsa wata ila sai ta dan tsara musu ko roki alfarma Bilal da kai da Miqdad da abinan da Allah da Annabi in wayannan mutanen Makka su zo sai ku dan koma gefe sai mu zauna mu tattauna da su da sauran su la Allah zuciya ta sa abin sai Allah madaukakin sarki ya jagoranta sai ya ce masa a'a wala tattaridul ladina yad'una min dunil yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridu wajhahu wayannan da suke zaunawa suke safiya da maraice sun zo dan su fuskanci Allah madaukakin sarki karka kuskura ka kore su karka kuskura ka kore su saboda haka ka bar su wayannan sune na Allah madaukakin sarki dan haka sune masu daraja a gurin Allah wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebe kewa da mutanen Makka ya samu da ba sa sauraron sa yanzu sun zo sun saurare shi yana ta bayani yana ta bayani yana ta bayani yana ga kaman za su musulunta Abdullahi bin Umar Maktum ya zo shi ya ce Rasulullah na za ku yi karatu alƙur'ani ce ka dan jira da Allah to mutane ba hakuri a ga ni magana ya Rasulullah na sa ku ce ka dan jira nace ai ko ba na ce ka dan jira ba sai ransa bai dan yi dadi ba saboda yana so ya tsinke masa wata gaba da yake so ya jona da Allah ya sa wannan su mutanen su musulunta da an samu sauki sai Allah ya fada wa kin sai ya saukar da aya a basa wata wallah ajja'ahu al'ama wa ma idrika la'allahu yazakka aw yazakaru fatan fa ahud dhikra eh shi wannan din da kake gani din shine mai amfani amma mani zaga na fa anta law tasadda su wannan ka ba da rayuwarka akan su ka zo ka ba da time din ka amma duba wa alika Allah ya zakka yana iya barasu masu su dauki wa'azin naka ba amma man ja aka yi tsawa huwa ya shafa anta anhu talaha ga wannan ya zo shi qur'ani yake so ka koya masa kuma ka ce wasa hijira eh to kaga irin wayannan kaman tsarin zaka ga kaman kalibar mutanen daban-daban ne wanda ya karanta tarihin sulhu Hudaybiya in ka zo tsarin yanda aka yi sulhu din zaka ga kaman su sun zo da power da karfi cewa saboda suna rena musulmi don haka sharruɗan ma da aka je abin nan aka sa sharuɗan sai da ya zama wato kenan kaman ya kaskanta musulmi ne saboda daga cikin ɗaya daga cikin sharuɗan shine idan musulmi idan mutum a Makka ya yi musulunta ya tafi Madina mutanen Madina su koro shi ya dawo ba a yadda mutum ya sake shiga musulunci ba idan kuma mutanen Makka ɗaya a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda to a bar shi ya dawo Madina kaga irin wayannan sharuɗa da sauransu to duka su suke nuna cewa kamar kafirai suna ganin musulmi kaskantattu don haka yanzu ƴan Arab sai suka maida raje suka ce okay wayannan ne kuke ganin cewa Allah madaukakin sa ha'ula'il ladina aqasamtum wayannan su ne da kuke rantsuwan cewa Allah madaukakin sarki ba zai zartar da su da rahamansa ba ashe kun yi kuskure kashi na Allah madaukakin sarki ya zartar da su da rahamansa har ma an ce in sun shiga wata za su ga cewa malana la nara rijalan kunna na'uddu min al-ashrari a me faru ne wannan shi walakantattun mutanen ba mu gansu a cikin wata ba sai muka ga kanmu a ciki me faru ba mu ga wani ba ba mu ga wani ba sai sama maki to sai ɗan Arab suka tabbatar musu da wannan to wayannan din yanzu Allah ya ba su rahama dan haka wannan magana da suka yi sai ta ja musu credit da kuma point a gurin Allah madaukakin sarki zai ta musu udkhulul jannata to me kuke filin Arab kai da Allah kuma ku tashi ku shiga cikin aljanna din kawai kowa ya shige aljanna ku udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanuna babu sauran tsoro a gare ku babu kuma wato kenan sauran bakin ciki a gare ku saboda haka suma sai aka sasu shiga aljanna to mu je mallam
wanaje ashabun nari ashabal jannati ana fidu alaina min alma'i yawmin ma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafirin
Allah madaukakin sarki ce
inna takasudina hum lahwan wa la'iban wa ghadwatuhum alhayati ad-dunya الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
Allah madaukakin sarki ce manada ashabul nari ashabul janna ɗan wuta sai suka kira ɗan aljanna yanzu an yau an gama da wayancin magana da ɗan aljanna suka musu da magana da ɗan arab suka yi da sauransu an gama komai da komai wannan sun kama matsayi sunan sun kama matsayi su bayan an samu shekara da shekaru ko miliyoyi duk hakurin da suke tsammanin za su yi sun ga bai da amfani sai kuma roko sai kuma roko kuma wannan dabi'a ce ta dan adam duk lokacin da yake ganin yana da wani matsayi girman kai zai dauke shi akazatul izzatu bil ismi sai ka ga yana ga yafi karfin ka da yafi karfin lokacin da aka wahal da shi yayi lilis kuma sai kuma hakuri da yana ya bira sai kuma gurin yan sanda in aka kawo mutun da farko yana fafar in sai azabta da yaka azabta da yaka sai ya ka ya ran ka da kala kala sai hakuri kuma ya sakambe to ko menene ma za a yi abudan yan sai roko yanzu su ma sun yi lalas a cikin wutar jahannama da haka za su shiga za su kira yan aljanna sai an afidu alaina min alma dan Allah dan annabi ku dan zuba mana ruwa mana ruwa sai ruwan sanyi ku duba azumin nan da muke gashi dai ba abin nan bane amma in ka je mangarba yaka kamar za ka iya shan yaran da guda saboda dan zafin da muke ji na kada to ya mutumin da ya shekara bai sha ruwa ba ballantana kuma a ce shekara ma dai a cikin wuta kaga wuta kullun tana zubar da ruwan jikinsa dan Allah dan annabi afidu alaina min alma'i wani bangaren ruwa ko dan kadan ku dan kwararo mana mu samu mu dan kurba amin marazakumullahu ko kuma ko ma menene cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya arzuta ku anan akwai ji na kaskanci wannan takabburancin ya da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce al-kibr ya ridai man nazaa ni fiha wada'tuhu girman kai sifata ce bargona ne duk wanda na yafa yace shi ma zai yafa zan aje shi a kasa to kaga duk abin da suka yi na girman kai a duniya da dukiyar da suka tara da mulki da duk abin da suka yi da walakanci da suka yi duk yanzu babu shi babu labarinsa sun zo suna begin suna roko a gurin yan aljanna a gurin a cikin yan aljanna a ba su ruwa sai suka gane cewa ashe ba su yi ladabi ba kawai su mika wa yan aljanna ko ma menene cikin abin da Allah ya abin kaga da kai da zaka roko bai kamata ka haddade abin da za a yi maka ba yawa wanda yake da dabara shine wanda zai ce shi dai kawai a masa ko ma menene dai na rufin asiri awmi maradakumullah ko kuma wani abu da cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya arzuta ku da shi qalu sayyidina innal arama ma lil kafirin tabbas Allah madaukakin sarki ya haramta su wato kina a kafirai kinan haramun ne kafiri ya ci abincin aljanna haramun ne kafiri ya ci abincin aljanna haka ɗan aljanna ko da suna da wanda suka yi wata mu'amala da shi a gidan duniya wata ta alkhairi don wani lokaci aka yi mu'amala ta alkhairi da kafirai kuma yayi muke bukatar ya tallafa masa to ba zai iya dauka ya bashi ba tunda haramun ne inna allaha haramuhuma al-kafirin Allah madaukakin sarki ya haranta da ruwan da abin da Allah ya arzuta mu abubuwa guda biyu to Allah madaukakin sarki ya haramta su akan kafire da haka sai dai su hakuri wallahi sai dai su hakuri Allah ka kiyaye mu su a nene wa'annan alladhina takazu dinahum su ne wanda suka rike addininsu lahwan wa la'iban wasa da wargi nan kuma ina mata za ta kada bijin kenan an sifata kafirai cewa sun dauki addininsu abin wargi abin wasa yanzu in kafirai sun dauki wannan sifa musulmi in yayi wasa da addininsa ya zama da shi abin wargi ana tsoro ce masa karfa shi ma wannan matsala ta zai ta same shi don haka addini kullum ba a masa riko na wasa kullum ana so mutum ya rike addini riko na abin nan Allah madaukakin sarki yace yace ku rike addini da abin nan yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu alaiha bin nawajizi ku riko da turmi ku kama ku cije ka rike a haduka hada da hakuri ka cije haka ake so mutun yau addini ya rike addini riko na mutunci alhamdulillah wannan shine ake so saboda kar gudun kar ya shiga cikin wannan alladina takazu dinahum laiban wala hawan wa garatuhumul hayatud dunya hayatud dunya rayuwar duniya ta rude su rayuwar duniya ta rude su dan haka a lokacin da ta daga su sai suke tsammanin komai yayi daidai yanzu kuma ta riga ta ajiye su sai suka bunci cewa ashe sun rude ne dan haka duniya gidan rudi ne bal hiya darul bala'i wa imtihan ko wa hazirukum minad dunya iz laysa laha aman bal hiya darul minene darul bala'i wa imtihan da gudu ba yace ina jan kunnan ku dangane da al'amarin duniya bata da amana bata da amana Allah duk dan maraya yace yace duniya bata san gani ba da tana ganin gabata da ta san wanda zaka dauka ko in ta dauki wannan yau duniya gobe sai ta jefar haka take duniya bata san gani ba kuma haka din ne bata da amana domin ai babu abin da yake tabbatacce a cikin ta yau kana mulki gobe kai bane yau kana da kudi ba kai bane yau kana da lafiya gobe ka da ita yau kana da kwanciyar hankali gobe ka da shi haka nan abubuwa suke ciccinjawa a kullum saboda mu'mini shine wanda yake kokari ya ribanci alkhairi a duk wani halin da ya fada da zaran ya samu alkhairi zai aiwatar da shi ta hanya mai kyau ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair inna sabartu sarra shakara fa kana khairan lahu wa inna sabahu darra sabara fa kana khairan lahu wa laysa zalika li ahadin illa mu'min haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko saboda haka rayuwar duniya ta rude su kar rayuwar duniya ta zo ta rudi mutane Fudail ibn Iyad ya rashin lafiya aka jibra ta kawo maka likita na Fudail ibn Iyad Fudail ibn Iyad tabi'i ne babban tabi'i ne daga cikin masu zuhudu da ibada da takatsantsan aka ce za a kiro maka likita yace shi yace abin da nake tunani kenan yace amma kuma sai nazarna yace tafakkartu fi adin wa thamud wa sahabur rais wa qurunan baina zalika kathiran inna fihim dawa'un wa atibba'un nayi tunanin adawa da samu dawa da ashabar rasu da quruna baina zalika kathir duka ci ko inna kabilun nan da suka wuce akwai cututtuka cikin sa akwai likitoci falal mudawa abqa walal mudawi abqa da mai maganin da ake masa maganin yau ba kowa su likitoci ma ba su tabbata ba marasa lafiya ma ba su tabbata ba tafanu jami'an fa ma mugbiru wa matu jami'an wa matal qabar dukkan su gaba daya a cikin adawa babu likitocin su babu marasa lafiyar su haka su ma san mudawa haka su ma abin da yake saboda haka mu da maza mu tabbata ne ba mu tabbata ba saboda haka duniya ba ta da tabbas Allah ya ce falo manin safu wallahi yau za mu manta su a cikin gidan wuta kamar na su lika yau min haza kamar yadda suka manta da wannan ayyu amiluhum mu'amalat man nasiyahu Allah madaukakin sarki zai masa mu'amala irin mu'amalar wanda ya aka manta da shi me yasa mala ya fadi haka saboda ai Allah baya mantuwa Allah madaukakin sarki baya mantuwa ko za ta ku zo sinatun wala nau amma sai ya ce al-yawma nansahu wallahi yau za mu mance da su ai ma'ana yu'amiluhum mu'amalat man nusiya zai mu'amala da su irin mu'amalar wanda aka manta za a jeba su a cikin wuta kawai shike za a share da labarin su kawai kamar an mance da su لانه تعالى لا يشز عن عمله كو شيء دون الله مدوكين سكي بابو ابن دا yake a cikin ayyukansa da yake babu abin da yake kauce masa wala yansahu baya manta komai kamar yanda yace a cikin littafin sa fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa ko yace la yadullu rabbi wala yansa ubangiji baya kuskure ga hanya ya kauce ya bace ya bar hanya a baya haka sannan ubangiji na baya mantuwa don haka Allah ya baya mantuwa amma in yace zai manta da mutane ma'ana nau'i na azaba da abu su za a jefa su aika kamar ba san da su ba a cikin wuta Allah ka saba mu cikin su Allah ka saba ba mu cikin su wa inna maqalata ala hadha Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan min babil muqabalati ababin abin da ake kiran sa al-muqabala al-muqabala shine kamar da yake nasullaha fa nasiyahum sun mance da Allah Allah ma sai ya mance da su ma'ana Allah yayi musu mu'amala irin ta wanda aka mance da shi shine ba Allah ne nufin Allah madaukakin sarki ya abin nan baka sai da yake cewa Allahu yastahdi'u bihim Allah ba ya izgilanci amma Allah zai musu mu'amalar mutumin da aka yi izgilanci aka masa izgilanci ko dama sun yi izgilanci ma Allah madaukakin sarki Allah ko kuma wa makaru wa makar Allah sun yi makirci Allah ya yi musu makirci Allah ba ya makirci amma Allah zai musu mu'amala irin ta wanda aka masa makirci mana irin yadda ayoyi menene kamata dinu ta dan ko aljaza'u min jinsil amal yau abinda kai shi za a yi maka shine ake nufi a nan gurin da haka Allah madaukakin sarki ba ya manta bane amma zai musu mu'amala wanda aka manta da su kawai cikin azaba Allah madaukakin sarki ya shamu
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويلا يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
الله أكبر الله أكبر وقيت ذلك يقول لك جيناهم حقيقة منذ مصب كتاب للتابي فصلناه ونمك بيان سدلا دلا ala ilmin a ilmace babu wato kina abin da yake bai zo a tsari ilimi ba a cikin littafin Allah madaukakin sarki hakan nan muka zo musu da shi kitabin wato kina wanda yake an kawo komai nasa a ilimi abin da zai tabbatar mana da wannan shine ku auna zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da yanda duniya take a wannan lokacin ku auna kuma ci gaban da aka samu yanzu bayan shekara 1400 irin ci gaba da zamani ya zo da shi mu ne yan zamani da kuma wanda suka kawo wato ke da motsa dalilin da sa zamanin zai canja ya koma ka wani abu daban da a ce alqur'ani Allah madaukakin sarki bai saukar da shi a ilmace ba abubuwan da ya fada a da a wannan lokacin da mun samu ta naƙudar kala-kala kaca-kaca amma babu hatta science din da ake magana in dai science ya tabbata tabbataccen science ne to zaka samu sai dai mara alqur'ani baya sai dai mara alqur'ani baya Dr. Gagalol a Najeriya yake cewa bara a samu ta naƙudi tsakanin science da alqur'ani ba saboda duk abin da yake faruwa na science ai ayan Allah ne wato kidan ta zamani ayatullahi alkauniyya tsakanin rana da wata da abubuwan da suke faruwa a ciki da Allah ya bada wasu ma zata lahubuki hanyoyin da Allah ya sa a cikin sama wanda yanzu muka iktishafin su muke ta waya ya yi magana mu tafi ta cikin hanyoyin ta je ta tafi da sauran abubuwan da ake kirkirowa na na'urori da kwamfuta da sauran duk irin waɗannan abubuwan da ake kirkiro su a wannan lokacin ai dama Allah ya riga ya rubuta za a yi su wallahu khalaqakum wama ta'maluna to tunda Allah ne ya tsara su sannan kuma Qur'ani magana ce ta Allah to da aikin Allah da maganan Allah ba za ta tana kudi ba don haka alqur'an yace al-ilmu ayatul kauniyya wal qur'an ayatul kalamiyya fala yakun ta'arudan baina ayatul kauniyya wa baina ayatul al-kauliyya ba zai ta samun tana kudi ba sai yace duk inda kaga an samu tana kudi immal qadiyya lam tasbut wa imma al-aya lam tufham sai dai ko dai kadiya ta science din bata tabbata ba su kan scientists sun ai suka fito da abin da sunan theory ko ka ai da hypothesis kai sannan an ai proven din sa sai zama theory kenan ko to ko dai abin bai zama tabbacacce ba saboda aka samu canje-canje daga wani lokaci yau an riski kaza daga ba sai a sake samun wani abu daban to wallahi science din ba su je karshen ba ko kuma ayan alqur'ani da ake ga tayi karo da shi ita ayar kanta ba a fahimce ta ba amma da za ta zama aya an fahimce ta kikkiawan fahimta kadiyar da zamani yazo da shi ta tabbata to zaka samu ko babu wani tanakudi a tsakani zaka shi sa Allah madaukakin yake cewa wala qadda haqiqa jinahum bi kitabin ko mun zo musu da littafi shine alqur'ani fassalnahu mun fitar da shi dalla dalla fasali fasali ala ilmin a ilmace ba a jahilce ba idan ka duba yanzu science ka duba kuma bible zaka samu tanakuda kaja-kaja zaka samu tanakuda kaja-kaja wasu daga cikin wanda suka rubuta kamar wanda ya rubuta da Quran da bible and the science kaga asalin sa da ba musulmi bane amma da yazo nazarin science yayin nazari kuma medical doctor ne a Japan ne ina jin ko Abina France mutumin France ne yayin nazari alqur'ani da duk abubuwan da alqur'ani yazo da shi da yayin nasarta shi da ilmin science yayin nazari da bible ya duba sai tabbatar da cewa a yana kirista yayin adalci ba kansa yace abinda alqur'ani yazo shine tabbatacce kana kudar da suke cikin bible suna da yawa kaca-kaca ba dan koyo saboda hannun mutane ya shiga ciki Allah madaukakin sarki ya zarge su cewa tubduna hawa tufuna kathiran suna bayyana wani ayoyi suna abin nan ko walil ladina yaktubuna kitaba bi adihim suna yakulu hadha min indillahi laysa bihi samanan kalilan taka suna rubuta bible da hannunsu suna caccanjawa sun caccanja ansa akwai wannan caccanjan dan haka duk inda hannun mutun ya shiga cikin littafin Allah to anan kuskure zai iya bayyana har yanzu iyaka abin da yake tabbacece na Allah ne a cikin bible ba za ka ga ya samu wannan tanakudar din ba sai dai abin da mutane suka yi idkalin sa saboda standardization da aka yi ta samu daga wancan zamanin zuwa wannan zamani dan haka alqur'ani Allah ya ce ya zo da shi ala ilmin sannan sai ce hudan wa rahmatan dan ya shiryar da mutane ya kuma kawo musu wato kenan rahama da Allah madaukakin sarki da wato kenan jin kansa likum yu'minuna wannan kuma ba dan koyo sai ga mutane wanda za su amfana su ne mutane wanda suka yi imani kamar yanda Allah yake cewa ta aya kitabun uhkimat ayatu summa fussilat kitabun uhkimat ayatu menene ihtikam ihkam kai me ihkam 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 shine aka ce menene a cikin wannan lissafi ne daga na kasa-kasa nan wal ihkam shine tsaftacewa abu kayi shi a bisa ka'idarsa to alqur'ani littafi ne wanda yake an bi shi ka'ida dalla dalla a ko menene babu abinda ba daidai ba a cikin sa shine uhkimat ayatuhu har inta sun zo karshen hikima karshen tsari karshen daidai tun daga farko har iya wato kenan qul a'udhu birabbil min al-jinnati wan nasi uhkimat ayatuhu thumma fusilat sannan sai aka yi wato kenan dalla dalla da ita an ce fasali ko a cikin littafi ka dauka fasalin kaza fasalin kaza fasalin kaza kaga an yi shawari maka dalla dalla duk abin da ya shafi alwala ga fasalin sa duk abin da ya shafi sallah ga fasalin sa abin da ya shafi haila ga fasalin sa kowanne an yi shi fasali fasali shine summa fusilat sannan an yi shi wato kenan fasali fasali dalla dalla ko yake ta fasalnahu ala ilmin ailil alimina ga wato kenan talikai mun kawo shi da anzalnahu bi ilmihi mun saukar da shi a ilmace Allah madaukakin sarki ce hal yanzuru illa ta'wilahu amma kuma wato kenan ba sa sauraron mun an gaya musu an yi bayani dalla dalla amma ma yanzuru illa ta'wilu ba sa sauraron komai sai wato kenan ta'wilin wani abinda aka fada musu in kun yi kaza abu kaza zai faru da ku to fa yanzu shi suke jira ai ma yanzuru illa zalika ta'wiluhu shi ko ta'wili din ne shine ma wa'adu bihi abinda ma wa'idu bihi abinda aka musu alkawari da shi min al'azabi na azaba in fa kunki azaba fa za ta zo ta wan nikal da mari da za a daddaure mutane a cikin ranar tashin alkiyama wal jannati ko kuma aljanna wan nar ko wuta da wanda suka karba kidan da wanda basu karba ba mujahid yake cewa wa ghayr wahid da wasu daga cikin malaman tafsiri na wannan lokacin nasu yake cewa qala malikun thawabuhu ai an ce ma yanzuruna illa hal yanzuruna illa ta'wiluhu ai hal yanzuruna illa thawabuhu ba sa sauraron komai sai dai sakamako thawab shine sakamako ko ya zama mai kyau ko ya zama wato kenan mara kyau gargwada ka karba ko baka karba ba ko ka bi ko baka bi ba ko ka aiwatar ko baka aiwatar ba Rabi'u yake cewa la yazalu yaji'u ta'wiluhu, ta'wilin alqur'ani ba zai gushe ba yana bayyana, mana har duniya ta nade mutane za su rika ganowa abin da qur'ani ya fada wanda da can ba a gano shi ba. Mun gane amro hatta yatimu yawmal hisab, har sai ranar tashin kiyama, kuma za a zo a kare wato kenan fassaransa a wannan lokacin ya zama ya cika chapter kenan. Hatta da kula al jannata jannata wa ahlun nar nar, mana bayani na alqur'ani ma'anansa tana bayyana har sai ran da aka yi hisabi, yan aljanna sun tafi aljanna, yan wuta sun tafi wuta, nan ne wato kenan bayanin sa zai cika fa yatimu ta'wiluhu, sai zama wato kenan fassarar alqur'ani ta cika tantar yamu izin a wannan rana din. Haka suke tsammani, ma'ana kenan suna jira su ga meye zai faru cikin abin da alqur'ani ya zo ya bayani. In haka ne kuwa yawan ya ce ta'wiluhu, duk ran da za a ce abin ya zo ta'wilinsa ya zo na ƙarshe shi ne ranar tashin alkiyama, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbasin ya faɗa, to ranar fa abin ba zai musu daɗi ba, saboda ya kula lazina nasuhu min qabl, wa'anda suka aga musu abin da alqur'ani ya zo da shi suka manta da shi, tarakul amala bihi, suka ƙi yin aiki da shi, wata nasuhu suka manta da shi a wannan gidan duniya ɗin. Wace kadda ar-rusulana bil haqqi, kadda ar-rusul rabbina bil haqqi, hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya, mu kuma bamu karbi gaskiyar ba. Fa hallana shufa'un fa yashfa'u lana, dan Allah yanzu ko yau zamu samu da za su wuce mana gaban gurin ubangiji mu samu ceto? Abubuwan da ya kamata su je da shi ba su je da shi ba, za a samu wanda zai intercede ya wuce gaban Allah madaukakin sarki a musu rangwame akan abu kaza da kaza da kaza da kaza, ana neman abu kaza an taru daidai lokacin da za a amfani shi kai baka da shi, ka gani ko a duniya muna haka ko, sai a samu wani ya baka written note shikenan. Dama masu credit goma ake nema, ko masu first degree ake nema, ko masu masters ake nema, kai kuma kana da kusuri sai ka je gurin wani sai baka written note, sai ka tsallaka ka sai ka je kan committee sai ka mika, saboda wannan sai ai considering dinka, ko kuma irinka sun fa 20 kuma mutum bi za a dauka, to kaga yanzu baka da abin nan. Amma in ka je ka daga sama in ka karbo abin nan sai ka zo ka mika, sai a ce to shikenan dole sai a considering dinka, saboda nan sama yace a considering dinka. Ana irin wannan ranar tashin alkiyama, Allah madaukakin sarki yace za su ce hallana min shufa'a, akwai masu ceto a gare mu, fa yashfa'u lana ballanta, na su zama sun mana ceto. Kaga hal din nan yana iyawa malana kenan fa, ba wani mai ceto da zai cece mu fi khilasina, wajen wato kokarin samar da mu mai masirna ilahi cikin matsalar da muka riga muka fada a cikin ta mu kenan na hanufi auna raddu, ko kuma yanzu yadda za a yi akwai wanda zai shige mana gaba ya zama an mai da mu ila duniya zuwa ga gidan duniya, wani amal gare da kunna na amal mu sake sabon aiki, abinda muka yankan kwaba ne, tabbas ba mu gane abin ba. Amma yanzu fassara alqur'ani ta bayyana mana akwai wanda zai wuce mana gaba a sake dawo da mu duniya, wato kenan mu sake abin nan, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake walau tara idza wuqifu ala nari, da zaka ga kafire lokacin da za su tsaye da su a tsaye da su a gaban wuta, fa qalu ya laitana nuraddu, za su ce kai ta mu ina ma man za a dawo da mu duniya, wala nukazzibu wala nukazziba bi ayati rabbina, ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba, wallahi yanzu kan in aka kuskura aka mai da mu dinna Allah ba za mu sake ƙaryatawa ba. Barkuna min almu'minin, za mu zama cikin masu imani, yanzu ya za a yi a samu wannan dama a mai da mu duniya mu zama daga cikin mu'minai, zai yi hakan dai? Kaga nadama ce a inda ba ta da amfani, nadama ce a inda ba ta da amfani. Don haka al'aqil huwa man hasaba nafsahu, mai hankali ne wanda tun yanzu ne zai yi wa kansa hisabi, tunda ana nadama cewa a ba da mutane second chance su dawo duniya, mutane za su nema kuma ba za a ba su ba, to tunda ka san haka kai sai yanzu kai maganin abin, ta yadda in ka je can ba za ka yi wannan nadama din ba. Balbadalahum ma kanu yufuna min qabl, abinda da suka koye na kin gaskiya yanzu ya bayyana musu, kuma ƙarya suke yi ai dama sun fahimci gaskiyar, kin binta suka yi, walau ruddu la'adu, in an dawo da su duniyar ma za su sake koma cikin wannan abin din la'adu ne manhu anhu abin da aka hana sun za su sake wato kenan mai tafi wannan lakazimu wallahi ƙarya suke wallahi ƙarya suke kaga wata aya Allah madaukakin sarki ce waye sarkar su an fusa hun rayuwar su ta zama su hasara kuma su suka jawo hasara ta same su wadalla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suka tsammani suka tsara shi suka kirkiro shi na ƙarya yau babu shi babu dalilinsa duwayo babu shi babu dalilinsa dabara ba ta babu dalilinta wani shugaban ne zai wuce maka gaba babu shi babu dalilinsa babu komai ko menene ya bace ai kasuru an fusan sun hasarantar da rayuwarsu bi da kodahin nar saboda sun sha sun jawo kansu shiga wuta wa kuludihim fiha sun jawo kansu dawama a cikin wutan wadallahu huma kana tabu abinda suke tsammani shi din ne yau ya bace ya lalace babu shi babu kuma wato kenan dalilinsa to kaga wannan hasara ce da kuma nadama a inda ba ta nadama alkayisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut assalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu alaihi wa sallam.